Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 4 ga watan Oktoba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, babban majalisar dokokin Rasha ta kada kuri'a yau Talata akan mayar da yankuna hudu na kasar Ukraine a matsayin wani bangare na kasar Rasha, wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da kawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi. Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar Japan a wani yanayi da ba ta gani irinsa ba tsawon shekaru, lamarin da ya sa Tokyo ta kwace wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a shari'ar ɗan ƙasar China nan da ake zargi da kisan wata matashiya mai suna Omita a Kano, babbar kotun jihar ta Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China ya samar masa mai fassara don tabbatar da ya fahimci muhawarar da za a yi a zaman shari'ar.
Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36, karamin kashi na 6 a da ba da a cikin baka, cewa dole ne a kawo shi kotu. In an kawo shi, tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za ku ji cewa malaman makarantun sakandare a ƙasar Kamaru sun fara yajin aikin sai baba ta gani, sai dai in gwamnati ta biya su kuɗaɗen da suka ce suna binta. Muna kuma tafa da rahoto akan kiran da gwamnatin Amurka ta yi wa gwamnatin ƙasar Ghana akan ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan matsalar haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babbar majalisar dokokin Rasha ta kada kuri'a a yau Talata akan mayar da yankunan hudu na kasar Ukraine a matsayin wani bangare da kasar Rasha, wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da kawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi, wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka. Karaman majalisar dokokin Rasha ta riga ta ba da amincewarta kafin Rasha ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gardama akan mamaye yankuna hudu na kasar Ukraine da sojojin Rasha suka yi. Ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasawa jama'a ne, don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da kuma Kherson ba. Guterres ya faɗa a makon da ya gabata cewa mamaye bangaren wata ƙasa ta hanyar yi mata barazana ko tilastawa ya saba wa ka'idojin da aka gina majalisar ɗinkin duniya a kai da kuma dokokin ƙasa da ƙasa. Yayin da Rasha ke ikirarin ci gaba da mamayar, sojojin Ukraine suna ƙara samun nasara ta hanyar kai hare-haren martani a wurare da ke hannun Rasha. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na cikin daren jiya Litinin cewa sojojin Ukraine suna ƙara samun nasara. Ya ce sojojin sun kwace wasu garuruwa da dama ba tare da wani ƙarin haske ba. Ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar Japan a wani yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru, lamarin da ya sa Tokyo ta kwace wasu mazauna yankunan Hokkaido da Aomori da safiyar yau Talata. Babban sakataren majalisar zantarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaidawa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar Japan bayan mintuna 22. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Babbar kotun jihar Kano a Najeriya ta buƙaci ofishin jakadancin ƙasar China a Najeriya ya samar da wanda zai rinƙa yi wa Mr. Geng Chunrong tafinta a yayin shari'ar da ake tuhumar sa da kisan Umar Kulsum Sani Buhari kimanin makonni 2 da suka gabata. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana dangane da zaman kotun na yau.
Gwamnatin jihar Kano ce ke tuhumar Mr. Frank Geng da kisan gilla ga Ummu Kulsum Sani wadda aka fi sani da Ummita. Mr. Geng mutumin kasar China da ke gudanar da harkokin kasuwancin sa a nan Kano ya kasance daya daga cikin samarin Ummita. To amma wani dalili da ba kai ga fayyacewa ba ya kai shi ga hallaka budurwar tasa Ummita a gidan mahaifanta ta hanyar caccaka mata wuka a kirjinta a daren ranar Lahadi 17 ga watan jiya na Satumba. Al'amarin da ya sanadiyar mutuwar ta nan take. Da fari dai an gurfanar da shi ne a kotun magistrate ta Kano da ke Norman's Land, amma saboda rashin hurumin sauraron irin wannan shari'a aka mayar da bacin gaban babbar kotun Kano da ke Mila Road a birnin Kano. A makon jiya ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ta so fara sauraron shari'ar, sai dai saboda rashin lauyan da zai kare Mr. Geng, kilasta sanya aka dage zaman shari'a zuwa talatar nan 4 ga wannan wata na Oktoba. Kodi ke lauyoyin bangarorin biyu sun bayyana a kotun a wannan karam, amma a yau din ma ba a kai ga fara shari'ar gadan-gadan ba, saboda lauyoyin Mr. Geng da ake tuhuma da kisan Ummita ya roki kotun ta bada umarnin samar da mai tafinta ga wanda yake karewa, la'akari da cewa turancin da yake iya magana da shi bai kai ya kawo ba.
Duk wani mutum da ake tuhuma a gaban kotu yana da damammaki bisa ga tsari na kashi 36 karamin kashi na 6 A da ba da A cikin baka, cewa dole ne a kawo shi kotu. In an kawo shi tuhumar ta zamana a yi ta a harshen da ya fahimta, sannan yana da dama a ba shi dukkanin wani abu da zai taimake shi wajen kare kansa, sannan yana da dama kuma a kawo masa interpreter ko tafinta wanda zai fassara masa wannan shari'a da ake yinta a gaban kotu. A rubuta wa embassy din China su bada mai fassara wanda guni ne a harshen Chinese na kabilan Mandarin. Yawa ana neman Chinese wanda yake Chinese amma na Mandarin.
Barista Dan Azumi Abdullahi kenan lawin da yake kare Mr. Frank Geng wanda ake zargi da kisan gilla ga Ummu Kulsum Buhari, wato Ummita. Barista Lawan Musa Abdullahi babban attorney na Kano kuma commissioner shari'a da ke jagorancin lauyoyin gwamnati a wannan shari'a na cewa,
to dama tun farko gaskiya mun riga mun rubuta muna neman a turo mana da wannan mai fassara din, tunda abu ne wanda kundin tsarin mulki ya fada. To wannan shi yasa mu ma muka ce to dama mun riga mun fara daukan matakin, kuma dalilin da yasa kenan aka daga sati uku, mun ba dan haka ba da a ce an ci gaba sati daddai kawai za a ci gaba, amma ana samun shi wannan mai fassara, ina tabbatar muku a kankanin lokaci da yadda Allah za mu gama wannan shari'a.
Yadda alƙalin kotun mai shari'a Sanusi Ado Ma'aji ya amince da waccan bukata ta lauyan ɗan China, kuma ya bukaci ofishin jakadancin ƙasar China a nan Najeriya ya samar da mutumin da zai rinka aikin tafinta a yayin shari'ar, domin Mr. Geng da ake zargi da wannan kisan gilla ya rinka fahimtar muhawara da za a rinka yi a zauren kotun. Daga bisani alƙalin ya ɗage zaman kotun zuwa ranar 27 ga wannan wata na Oktoba domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar Burkina Faso a safiyar ranar Lahadi, sabon shugaban mulkin sojan kasar Captain Ibrahim Traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulke. An ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cira hannu, yayin da masu kallo kuma ke marhabi, wasu kuma suna cira tutocin kasar Rasha. Traore, karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani karamin gari da ke arewacin kasar, ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hambalar da shugaba Paul Henri Damiba a juyin mulkin ranar 30 ga watan Satumba. Ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa, waɗanda tun ranar Juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa ɗauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska. A wata hira da yi da gidan rediyon Faransa a jiya Litinin, Traore, wani soja da ya yaƙi a fagen daga da masu ƙaifin kishin Islama a arewacin ƙasar, ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe muƙamin shugaban ƙasa ba. A ƙarshe, A yau Talata an gudanar da shari'a akan wani tsohon ma'aikacin gwamnatin Australia da ake zargin sa da yiwa wata abokin aikin sa a majalisar dokoki fiyade. Ana tuhumar Bruce Lehman da aikata laifin yin lalata da Brittany Higgins ba tare da amincewarta ba, wanda ta ce ya mata fyaɗe a cikin ofishin tsohuwar ministan tsaro Linda Reynolds a cikin watan Maris ɗin shekarar 2019. Ana sa ran za a kwashe makonni 4-6 ana shari'ar. Lehman da ya ƙi amincewa da tuhume-tuhumen ka iya fuskantar hukuncin zaman shekaru 12 a gidan yari idan har an tabbatar da laifin a kansa. Wannan labarin na daga cikin labarai da dama na zargin aikata laifukan lalata da ya addabi gwamnatin Prime Minister Scott Morrison a bara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Malaman makarantun sakandare a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwar ƙungiyoyin OTS da OTA da kuma ƙungiyar malaman SECA sun fara yajin aikin sai baba ta gani a jiya Litinin 3 ga watan Oktoba, suna neman gwamnati ta biya su wasu kuɗaɗensu. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Malaman makarantun sakandare sun yi tirar da jajircewar gwamnati da karya alƙawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. Na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi. Shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alƙawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba. Hakan yakan sanya jinkiri shekaru 5 ko ma 10, inji wasu daga cikinsu. Muntari Hamisu, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana bakin cikinsa a muryar Amurka.
Gwamnatin Kamaru ba mai cika alƙawari ba. In kai la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara 1-2 har zuwa 5 waɗansu ba a fara so mu biyan su albashi ba. In ma an fara za ba su kaso 2/3 ko kaso 1/3. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba, kuɗinsu gabaki ɗaya ake biyan su. In ma sun soma aiki wani ƙarin girma ya same su irin na shekara 2 da ake ƙarin girma kaɗan, wannan ƙarin girman ma gwamnati baya ba su kuɗin da ya kamace su. Kuma su ne suke tarbiyyantar da yara waɗanda su ne manyan gobe, su ne za su shugabanci ƙasa a gobe.
Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta 2000. Wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa, wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idoji da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa,
ka duba kundin aikin malamai, wato special status na malamai, har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban ƙasa ya saka hannu a kai. Me yake faruwa? Shin domin an raina malamai ne, ko kuma su ana ganin su sune na can baya, soja daga ya samu ƙarin girma ana bashi kuma ana bashi kuɗin sa? Me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su, ake musu gyara, ake saka su a cikin abin nan na nishadi, amma malamai su ake barin su a baya? Saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau. Ni kaina malamin makaranta ne, kuma ina goyon bayan wannan abu 100%. Gwamnati ta shiga taitayin ta.
Ungiyoyin OTS, OTA da kuma SECA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya, musamman wato ranar Laraba 5 ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan. Yayin da haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya ke barazana ga tattalin arzikin ƙasar Ghana, jakadiyar Amurka a Ghana, Virginia E. Palmer, ta gana da sarakunan gargajiya na yankin Ashanti, wato ɗaya daga cikin jihohin da haƙar ma'adinan ta janyo illa sosai. Ms. Palmer ta buƙaci gwamnati ta inganta matakan da suka dace domin shawo kan wannan matsala. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam daga birnin Kumasi ya haɗa mana wannan rahoton.
Ghanaians must be aggressive in fighting and enforcing regulations that you do have.
Wannan ne tsokacin da jakadiyan Amurka a Ghana Virginia E. Palmer ta gabatar yayin ganawar su da sarakunan karkaren al'adan Ashanti a inda take jaddada muhimmancin daukan matakan da suka dace domin dakile matsalan hakar ma'adana da ke ci gaba da gurbatar wansha tare da alfanun gonaki musamman koko a kasar Ghana. Jakadiyan Amurkan ta ci gaba da cewa
Indeed they're wreaking real environmental havoc on your rivers.
Ko shakka babu hakar ma'adanai dinnan na gurbata muhallinku musamman ruwan sha yana tasiri akan koko dinku da alfanun gonakinku wannan duk zai mummunan tasiri akan tattalin arzikinku muddan ba a dau mataki akai ba jita
and stop illegal mining.
Jakadiyan Amurka din ta kara da cewa wata tawaga na sashen kula da albarkatun kasa a majalisar dattawan Amurka ta iso Ghana tare da tattaunawa da sarakunan gargajiya da mai alfarma sarkin Asanti game da hakar ma'adinai ta barauniyar hanya. Shi ko mai alfarma sarkin Asanti na Otunfu Osetitu sarkin karkaren al'adan Ashanti ya dora alhakin wannan matsala bisa jami'an gwamnati musamman shugabannin gundumomi a inda yake cewa gwamnati ta dau matakai cike har da dirka dakarun soja da yan sanda domin hana hakar ma'adinai dinnan amma har ila yau ba iya an magance matsalan ba duk da cewa ana fama da matsalar rashin sana'a a kasar kamata yi da a dau matakin shawo kan wannan matsala in ana hakar ma'adinai a wata gunduma kuma gunduman na da babban jami'in gwamnati tare da majalisar tsaron gunduman waye kamata a dora alhakin wannan aiki a kansa ko shakka babu masu kula da gunduma
and you tell me we don't know who is that
na tuntube shugaban kungiyar hadin guwar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a jihar gabashin kasar amma a hukumance malam muhammad amawu a inda yake cewa shugaban kasa na kokari amma wasu jami'an sa ke yi ma wannan mataki zagon kasa
yes aku willing presence su yi amma yan bayan ba su da niyya shugaban kasa yayi batun shi sa'annan manyan sarakan Ghana su DC da MMDC yawayawan su sune ba sa bari a yi yaki da engalance in ka duba ba abin da tafiya ko da lansinsinka mai lansins bai yi mining wani disik da wani disik assembly ba su ba da hanya ba ba ka iyawa ko da lansins to ya za a yi wanda bai da lansins ya yi yana yi yana bata ruwa ana dai illegal mining kamar da mu duka muke batu wannan DC ba su gani ba
ko shin akwai mafita bayan wannan mataki da ake ci gaba da dauka shugaban masu hakar ma'adinan na ganin yan jarida tare da masu aikin hakar ma'adin a hukumance sun ba da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala
a bari gidan radio da yan television haka so cikin da mu yan small scale mining don mu abin ta shafa too much don wani abin faru duka kaga a zo kan small scale mining za a bar small scale mining lances one by illegal ones wasu suna fadi suna ta mayan small scale ana kuro
gwamnati dai ta ce matakan da take dauka na tasiri musamman wajen tsaftace ruwan sha da dai sauransu
focuses on land reclamation and reforestation or revegetation
akar ma'adinai ta barauniyar hanya na bada gudunmawa wajen gurbata muhalli abinda ke barazana ga ruwan sha tare da tattalin arzikin kasa Ghana da bidan sanadaran da ake amfani da su na gurbata koko din kasar da ke dogaro da ita wajen samar da kudaden shiga Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin Abdulhab Muhammad ya yi da gaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya reshen jihar Bauchi Muhammad Jula Adamu kan irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta ga dai ci gaban tattaunawar inda Abdulhab ya fara da tambayar sa kamar haka
to amma ita gwamnatin ne take wato zaburar da jama'a take son ganin sun shiga wannan harka na noma don saboda a samu sana'a ya zamanto an samu abun dogaro da maciyar da kai da kasa gabaki daya
wannan shine ainihin shirin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ainihin gwamnatin Central Bank wanda suka dauko yan turawa da kasashen waje domin su goda mana yanda ake fangula da yanda ake tona rijiya da yanda ake shuka ta da yanda ake ainihin assasa ta kai kyau a dan guri kankani ka samu abu mai kyau wannan duk santar ban ta yi mana iya wannan kokari da ainihin shugaban kasa sannan kuma an samu shawaran gwamnati da su ake noma a gurin su kamar munan da muke boci kaga mai girma gwamna Bala Muhammad Daura gaskiya shi ma ya bada gudunman sa sosai a game da lalle yana son ma noman da suke karkashin sa a jihar sa kowa da ya saban to ya karbi wannan kira na gwamnatin tarayya ayi noma a dogara da kai kar a zai ana ta wani yawace yawace wannan duk ai an taimaka mana akan wannan hidimar
to yaya wani shawara zaka bayar gan dai cewar noman nan shine abinda aka taras kuma shine ake idan za a tunkari noman shekara mai zuwa
eh shawaran da zan bayar ainihin masu bayarwa da masu karba ainihin masu karba su zo da kyakkyawan niyya da nufin za su karba ne don su yi noman ba don su sayar wa yan kasuwa ba mutum ne zai zo maka da babbar riga da ado da komai kai ka dauka yana da hekta 30 a je in ya zo ka bashi ba da ka iya da shi sai ka samu ka je kallon gonar ma baka same ta ba eh to kaga yanzu akwai kamar su wannan kungiyar wai akwai yankari association menene mun ba su kaya kamar da na ga maka kwanakin ba na hekta 59 wanda muna expecting kayan miliyan 8 da wani muka ba sun ba da buhu 8 musu magana sun je sun yi karar mu a kotu akwai wayansu yan Baghdad Motors su ma mun ba su kaya kimanin na mutum 10 su ma musu magana har da karar mu kotu daga baya a gurin lauya aka je aka gano cewa suka ba mu baki to har yanzu su ma ba su samu ko buhu a gurin su ba to kaga irin wannan duka muna so a samu irin wannan gure-gurbi duka a jajjara magana mutum ya karba don yi don bunkasa kasa da abinci kamar yadda gwamnati ta tsara to wayannan irin su ne suke dan kakkare abubuwan sun shigo da wata niyya na manufa kai ne kai za ka goda mutum kai waye ne ka karbi kayansa ya zo ya maka magana shi ma ka nan ba nasa na wanda wani bane na gwamnati da ya maka magana a dawo da shi a sake bai wa'ansu masu amfana ka tashi dibi-dibi ka je ka yi karansa a kotu kaga bayan da ka iya da mutum
wato abin da ya bata tafi su ta bar gefe ba su ma manoma da laifinsu ita ma gwamnati saboda rashin samar da kaya a kan kwari suna da nasu laifin
ke ba zan iya ɗora gwamnati masu kawo mana kaya laifi ba ba zan ɗora musu laifi ba
sai zuwa ne ne suke da izinin shigo da kayayyakin da
izinin shi ne central bank su kuma ka san abinsu akwai tsari wanda sai an cika wannan takarda an cika wannan takarda a garin ɗaukar lokaci a cika wata takarda shi ne zai jawo letting su kuma za su ɗauki kaya su baka ba tare da an firsi duwa yadda tsarin su yake a comfortable a takarda ba shi ne kawai
to kamar ka ce wasu ma sun kai ku kara sun kai ku kara a wani dalili
dalili mun haɗa su da civil defense cewa su karɓa mana kayan da suka karɓa wurin mu mun mayarwa inda muka suka ba mu
wato an taimaka musu ne su kuma shi suka ki yin amfani da abin da aka ba su din da wato hanyar da ya kamata
yau da hanyar da ya kamata an je duba gonakin su babu gona mun je da santarar ban an dauki motoci fi an je an duba ba ga gonan ba kuma suna ta cewa akwai sauran buhu biyu ba su ba to kai da baka da gonar ba an buhu 30 ne ma rage da ka dawo da wancan yin mana wanda kai ba yi kai ba
wasu mutane ma suna ganin kamar ba ba bashi bane kamar kyauta ne ba za su biya ba
kyauta bala kauran boci shine yake kyauta shine yake raba motoci da babura wannan kyauta ne ba bashi bane ka gane duk local government da yaje zai kira wayanda suka dace aka sa sunan su ya ba su mota ya ba su babura to wannan kyauta ne na gwamnatin jihar Bauchi wannan ba mai cewa ka dawo da shi
kamar kayayyakin gonan da aka ba su kun ba su iri kun ba su injina da dai sauran abubuwan don su yi noma to wajen biya ya zama to gashi matsala suna ganin kamar fa kyauta ne
suna ganin kamar kyauta ne amma kuma anan gidan aka yi lancin din ai aka tabbatar da cewa da kwamishina na gidan gona da ainihin mutanen santarar ba aka tabbatar cewa tallafi ne an baka ne kana so ka yi noman baka da karfi an baka ne don ka kara karfi generator baka da shi an baka iri baka da shi an samu mai kyau an baka ai tallafi ne aka yi maka don ka dawo da shi ba an ce an ba kyauta bane inda kyauta ne ai wani sai ya karya wani a garin Karba
to
dan ba da za a ga wani kyauta kai ba zagin gwamnatin kai ba komai ba kai a hanaka yo in bashi ne ko wani zai ce shi ba ruwan sa da bashi
to ko ba dade ko ba jima da dole da za su biya ko
ana biya in ba biya duniya za a biya lahira tunda ba yafe mana akai ba ai kuma taka dan cewa an yafe wa inda aka ba su ba wannan shugaban kasa ne yake da wannan iko da yan majalisar sa amma ba mu da wannan iko
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe Za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, reshen jihar Bauchi, Muhammad Jule Adamu, da kuma wakilin mu a Bauchi, Abdulhab Muhammad, sai kuma Jule Leathers reshen da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sile da Malam Musa dan Malam mai wankin hula jihar Jigawan Najeriya suka ce siyasa dai ba yaƙi ba ce. Don haka ya kamata mutanen ƙasar mu Najeriya su yi taka tsantsan wajen bin ƴan siyasar da za su ɗora mutum a mummunan hanya domin biyan buƙatar kansu. Don haka mu kauce wa ɓata goben domin gyara goben wani, sabili da daban ga siyasa abu ne mai kyau da ƴan siyasa ƴaƴansu za ka gani a gaba. Sai saƙon Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari da Faruku Mahe Karago Sakkwato kuka ce a yau mun shigo filin ne domin yin kira ga ƴan Najeriya kaf. Ya kamata mu manta da rashin cika alƙawalin ƴan siyasa, mu fito mu zaɓi wanda muke gani ya dace, domin idan kai noma shekarar bana ka faɗi, watakila baɗi idan ka sake yi za ka samu gagarumar riba. Don haka masu cewa ba za su fito su zaɓe ba ya kamata su sake tunani. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Najeriya. Kace hakika cece kucin da ake yi akan rashin lafiyar dan takarar shugaban kasa a gargashin jam'iyyar APC Bola Tinubu bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda shekarun dan takarar suka ja da yawa. Fatan mu shine Allah ya zaba mana shugaba na gari, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Malam Hussein Dangote Karasuwa tare da Baba Gani Alhaji Luciya Wacekal daga jihar Yobe. Kuka ce dan Allah ku ba mu dama mu jajantawa al'ummar garin Gashuwa da ma ƙauyuka da ke kewaye akan mummunan ambaliyar ruwa da suka fuskanta, wanda yanzu haka ruwa ya laƙume gidaje. Don haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da masu hannu da shuni da su tallafa masu da abin da ya samu don rage raɗaɗi da asarar da suka yi.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam a taƙaice. Babbar majalisar dokokin Rasha ta kada ƙuri'a a yau Talata akan mayar da yankunan hudu na ƙasar Ukraine a matsayin wani bangare da ƙasar Rasha, wani matakin ci gaba da aiwatar da wani tsari da Ukraine da ƙawayenta na yammacin Turai suka yi Allah wadai da shi, wanda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana a matsayin wani lamari mai hatsarin gaske na tashin hankali kuma ya saba wa doka. Karaman majalisar dokokin Rasha ta riga ta bada amincewarta kafin Rasha ta shirya abin da take ikirarin zaben raba gardama akan mamaye yankuna hudu na ƙasar Ukraine da sojojin Rasha suka yi. Ukraine ta ce an gudanar da zaben bisa tursasawa jama'a ne, don haka ba shine ra'ayin al'ummomin da ke zaune a yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da kuma Kherson ba. Kasar Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar Japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru, lamarin da ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan Hokkaido da Amori da safiyar yau Talata. Babban sakataren majalisar zartarwar Japan Hirokazu Matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makaman ne da misalin karfe 7:22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun Pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin kasar Japan bayan mintuna 22.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyar mu Nashwan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.